إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أنقوى نامنا قيسوا تعدين المسلنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na tarayya da ke cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke gabatar da tafsiri na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a yammacin nan na Alhamis 27 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 27 ga watan Maris na shekara ta 2025 miladiya. Gabanin mu shiga tafsiri akwai ɗan takardu da aka rubuto, za mu duba wani sashe daga cikinsu. Wannan ya ce assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam tambaya ta ita ce menene amfanin ɗora sallar tahajjud a social media, ma'ana liman yana karatu a sa kyamara ana ɗaukarsa ana ganinsa a social media. Wassalamu alaikum. To wannan ɗaukar sallah ta tahajjud a ɗora ta a social media, kusan in son samu ne kar a yi haka ɗin, dube da cewar ibada ce ake yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma galibi ayyukan magabata shi ne duk wata ibada da suke yi wa Ubangiji ƙoƙarin ɓoye ta suke, domin kar ya zamanto ƙimar ibadar ta ragu gurin Ubangiji, sai ya zamanto wannan ɗora ta da za a yi a social media kamar ana tallata ta ne. To wannan kuma zai iya ragewa wannan ibadar ƙima, dube da ayyukan magabata galibi ibadunsu ƙoƙarin ɓoyewa suke yi, har ma ta kai ta kawo idan sirrin da ke tsakanin bawa da Ubangiji ya bayyana a idan al'umma, mutum sai ya fifita shi, Allah ya ɗauki rayuwarsa ma, domin sun fi fifita duk wani abu da ke tsakaninsu da Ubangiji ya zama babu wanda ya bankaɗa, babu wanda ya gani, ba wanda ya sani, suna ga hakan shi zai fi cika musu ladansu gurin Ubangiji. To ni a shawarina kar a ɗauki sallar tahajjud a ɗora a social media, hakan shi ne ya fi, inda za a ƙauracewa hakan zai fi ya zama ibadar bawa ya sanya ta tsakaninsa shi da Ubangijinsa, amma ɗauka a ɗora ɗin ba zan ce laifi ba ne. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan na cewa assalamu alaikum malam, ina maka fatan alkhairi. Malam ga naira 1000 ayuwa babana addu'a, Allah ya masa rahama ya gafarta masa. Sai 1000 Allah ya sa mamana addu'a, Allah ya sa ta cika da imani. kuma ina nema malam ya sani addu'a. Allah ya bani lafiya. Wannan 2000 ba ko malam ta bawo ba. ta bayar ne a sa'a asusun gidauniya na ciyarwa da kuma marayu. To wannan mahaifina ki da Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa, muna masa addu'a Allah yalwata kabarinsa. Allah ya tseratar da shi daga azabar kabari. Allah ya haskaka masa kabarinsa. Allah ya datar da shi da datarwarsa. Ya tseratar da shi daga azabar wutar jahannama. Ya sanya aljanna ta Firdausi ta zamanto makoma gare shi. Sai ki ci gaba da yi masa addu'a. Addu'arki tana da muhimmanci kwarai da gaske gare shi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cikin hadisin da Imamu Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa, cewa in dan Adam ya mutu, duk wani abu da zai kai masa lada cikin kabarinsa ya yanke, sai ɗayan abubuwa guda uku, daga ciki ɗa na kwarai da ya bari wanda yake masa addu'a. To wannan shine babban gata da zaki yi ma wannan mahaifi naki da Allah ya ɗauki rayuwarsa. Ki dage da yi masa addu'a a koda yaushe, musamman a cikin sujjada, ko kuma bayan kin aikata wani nagartaccen aiki, sai ki tawassuli da wannan nagartaccen aikin wajen sa sha addu'a, tabbas zai amfana da haka din. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan na cewa assalamu alaikum malam, ina maka fatan alkhairi. Malam, ina neman addu'a a wurinka da ƴan uwa musulmai akan wata harkar kasuwanci da zan fara na international business. Da fatan Allah ya sada ni da alkhairan da ke cikinsa, ya raba ni da sharrin da ke cikinsa. Na tura kuɗi a account na ciyarwa da kuma marayu, da fatan ladan Allah ya kaiwa iyayena. To wannan niyya taka Allah ya karba daga gare ka, ya cika maka burinka. Wannan gudunmawa da ka saka na gidauniya ta ciyarwa da kuma tallafawa marayu, Allah ya karbawa iyayenka wannan nufi naka da kai zuwa gare su. Allah ya nauye mizanin su da shi. Wannan kuma mai takaddar yayi rubutu mai tsayi saboda yanayin lokaci. Ina ga kawai zan faɗi abin da takaddar ta kunsa. Yana bayyana cewar da yana da sha'awar aikin hisba. To amma kuma da ya kula cewar aikin hisba ya shafi mu'amala da jama'a gaba ɗaya, ciki kuma har da mata, to shi kuma yana ga ƙarfin imaninsa ba zai iya mu'amala da mata ba. To wannan yasa ya janye ya zamanto yanzu aikin baya ransa, baya sha'awar aikin, dube da yadda al'umma ta lalace, tarbiyya ta tabarbare. To wannan yasa ya janye, kuma kamar yana jan hankali ne wa al'umma musulmi da kuma masu ruwa da tsaki, mahukunta da masu karantarwa da jami'an tsaro, kan su ƙara duba yanayi na tarbiyya ta al'umma. Kusan kaman jan hankali yake yi da kuma nuna takaicinsa yadda tarbiyya ta tabarbare, kuma maimakon ana samun canji kullum abun ƙara baya yake yi. Wannan takarda na ƙarshe tana cewa assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Dan Allah, malam, muna neman addu'a za a yi wa ƴar uwarmu mai ciyan nono aiki. Allah ya sa a yi a sa'a, amin. Wannan baiwa Allah da za a yi mata tiyata, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya sa a yi aikin cikin nasara. Allah ya rubuta mata lafiya, Allah ya azurta ta da lafiya, Allah ya sa a yi cikin nasara, a ƙare cikin nasara, ya goge mata zunubanta da wannan jinya tata. Sai mutum na ƙarshe da yake nema a sanya shi cikin addu'a ya rabu da matansa guda biyu, amarya da uwar gida, kuma yanzu sai ga zaman sa da uwar gida kamar kusan tilas ne, domin babu wacce za ta iya rike masa ƴaƴan sai mahaifiyarsu. To shine yake so ya dawo da uwar gidan tasa, kuma yake so a sanya shi cikin addu'a. Idan dawo da ita shine mafi alkhairi, to Allah ya tabbatar da shi. To wannan mata taka da kake da niyyar dawo da ita, Allah ya tabbatar da alkhairi tsakaninka kai da ita, kuma ya sa dawowar nata shine mafi alkhairi gare ka, shine mafi alkhairi ga ƴaƴanka da rayuwarku gaba ɗaya. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara daidaita tsakaninku. Idan ba a mance ba ƴan uwa, a karatunmu na tafsiri a jiya, ayar da muke bayani a kanta aya ce wacce take ta 42. Fadin Allah madaukakin sarki, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kamar yadda muka yi bayani, wannan ayar Ubangiji yana hana al'ummar Banu Isra'ila daga siffantuwa da miyagun ɗabi'u guda biyu a matsayinsu na waɗanda suke da ilimi na littafi da aka saukar musu, wato littafin At-Taura. Tunda suna da ilimi, Allah sai yake hana su kar su yi amfani da wannan sanin nasu wajen ɓatar da mutane ta ɓangarori guda biyu. Ɓangare na farko, hanyar cakuɗa ƙarya da gaskiya su fito da ita bainal jama'a, mutane su ɗauka su amfana da ita su dulmuya su ɓata, to kar su yi wannan. Sannan kuma hanya ta biyu, Allah maɗaukakin sarki ya ce wa taktumul haqqa, kuma ku ɓoye gaskiya, wa antum ta'lamun, alhali kun sani cewar gaskiya ce kuka ɓoye ta. Wannan magana ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi da wannan al'umma ta Banu Isra'ila. Idan ba a mance ba, a jiya da shekaran jiya mun yi bayani na misalai na yadda al'ummar Yahudawa suke cakuɗa ƙarya da gaskiya sai su fito da ita a sura ta gaskiya don su ɓatar da mutane. Haka zalika mun ga misali na yadda wannan al'umma ta Banu Isra'ila ke ɓoye gaskiyar saboda kar ta fito a ɗauka a yi aiki da ita. To Allah duka ya hana su waɗannan ɗabi'u guda biyu. To sai zamanto bayan ita al'ummar Banu Isra'ila, an samu wasu al'ummu waɗanda suke ɓatattu kuma suka bi turbar nan ta Banu Isra'ila wajen ɓatar da bayin Allah. Mun ɗauki misalin irin waɗannan al'ummu guda ɗaya waɗanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su ne munafukai. Mun ga irin yadda suka yi ƙoƙarin haɗa ƙarya da gaskiya don su ɓatar da bayin Allah, don su raba kawunan bayin Allah. Amma da yake annabi yana raye, sai ba su yi nasara ba. Allah ya bankaɗe manufarsu mummuna, Allah ya tona asirinsu, sai zamanto wannan ƙoƙarin haɗa ƙarya da gaskiya su fito da ita a sura ta gaskiya, ba su yi nasara ba. To misali na uku cikin misalan mutanen da suka yi amfani da gaskiya wajen haɗa ta da ƙarya don su ɓatar da bayin Allah, su ne waɗanda suka hana zakka a zamanin khalifancin Sayyidina Abu Bakar. Yanzu hana zakka halal ne ko haram? Aikin da Allah yake so ne ko aikin da Allah baya so? Allah yana so, Allah baya so a hana zakka, ai laifi ne ko? To amma cewa da Allah ya yi khudh min amwalihi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
Allah maɗaukakin sarki cikin wannan ayar yana umurni wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce masa khudh min amwalihim sadaqatan, ya kai annabi ka dauka ka karba daga dukiyoyin su matsayin sadaka ma'ana matsayin zakka kana mai tsarkake su kana mai nema musu gafara gurin Ubangiji subhanahu wata'ala domin nema musu gafara da za ka yi gurin Ubangiji nitsuwa ce gare su wannan aya ce ta Qur'ani to sai suka dauke ta suka kafa hujja da ita gashi dai duk wanda zai gani zai ga aya ce ta Qur'ani wajen hana zakka yanzu dogaro da aya ta Qur'ani wannan gaskiya ce amma kuma manufar su mummuna wannan ƙarya ce to anan sun hada ƙarya da gaskiya gaskiyar ita ce zahirin ayar da suka kafa hujja da ita wannan zahiri Allah ya umurci annabi ya karbi zakka daga dukiyoyin mabiyansa inda kuma ƙaryar take da suka takaita karban zakkar da annabi cewa ai yanzu tunda annabi ya rasu shikenan su sun huta da bada zakka me yasa ai annabi kawai Allah yayi wa umurni ya karbi zakka kenan banda annabi babu wanda Allah yayi wa umurni ya karbi zakka wannan yasa suka hana zakka to sai malamai suka ce wannan yake nuna maka sun hada ƙarya da gaskiya sai suka fito da ita a surar gaskiya har suke kafa hujja da aya da ita wannan kuma abu ne da an hana al'ummar banu Isra'ila kenan zamu fahimci hanin nan da Ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa al'ummar banu Isra'ila hanin bai takaita da su ba duk wata al'umma da za ta bi wannan turba da za ta bi wannan gaci na banu Isra'ila hanin nan ya shafe ta kenan hanin ya fuskanci banu Isra'ila a kebe sannan kuma ya fuskanci dukkan bayin Allah a dunkule haka zalika akwai misali na ƙarshe da zamu karkare a kansa wanda shi kuma ya faru ne a zamanin Sayyidina Ali Sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya yarda shi lokacin da aka samu sabani tsakaninsa da Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya yarda shi sabanin da ya kai ga har aka gwabza yaki tsakanin bangaren Sayyidina Ali da kuma bangaren Muawiya Allah ya yarda su gaba daya to wannan yakin kusan yayi tsanani har ya kai ga an kashe a bangarorin guda biyu an kashe adadi mai yawa to shine daga ƙarshe aka zauna sulhu da wakilin Sayyidina Ali Abu Musa al-Ash'ari da kuma wakilin Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya yarda shi Amr ibn al-As aka zauna za a yi sulhu to a lokacin da aka zauna sulhu duk da dai ba a fahimci juna ba amma dai an cimma matsayar a tsaida yaki tukunna to wannan tsaida yakin da aka yi kawarijawa wasu mutane da ake kiransu kawarijawa sai suka ce su ba su yadda a tsaida yaki ba suna bangaren tawagar Sayyidina Ali suka ce wannan tsaida yakin kamar akwai yaudara daga bangaren su Sayyidina Muawiya kawai a ci gaba da yaki sai an ga bayan yaki Sayyidina Ali ya ce a'a ba yadda za a yi mutane su nemi a yi sulhu kuma shi sulhun dama yake nema kuma sulhun yake fata kuma ya ci gaba da yaki dan sun daga Qur'ani bangaren Muawiya sun daga Qur'ani Sayyidina Ali sai ya ce a tsaida yaki sai kawarijawa wata al'umma ce a cikin tawagar Sayyidina Ali ta ce a'a mu ci gaba da yaki daga Qur'ani nan da suka yi yaudara ne a dora daga inda aka tsaya Sayyidina Ali ya ce a'a tunda har sun nemi a yi maslaha a yi sulhu shi abin da yake fata kenan to sai suka dinga cewa la hukuma illa lillah babu wani hukunci sai na Allah kenan ba su yadda da duk wani hukunci da za a yi ba sai hukuncin Allah kaga cewa babu wani hukunci sai na Allah ai kalma ce mai kyau a ce la hukuma illa lillah babu hukunci sai na Allah kalma ce wacce take mai kyau amma manufar su na fadin wannan kalmar manufa ce kyakkyawa ba manufa bace kyakkyawa shi yasa har lokacin da Sayyidina Ali ranar Juma'a ya zo ya hau kan minbari yana khutuba can sai ka ji wani ya ce la hukuma illa lillah bayan minti goma minti sha biyar sai wani ya sake cewa la hukuma illa lillah Sayyidina Ali yana jin su sai ya ce kalimatu haqqin urida biha batil kalma ce ta gaskiya cewa la hukuma illa lillah, babu wani hukunci sai na Allah, ba a mai da hukunci ga kowa sai ga Allah. Wannan kalma ce ta gaskiya, amma kuma urida biha batil, ba gaskiyar ake nufi ba, ƙarya ake nufi da kalmar. Domin su yanzu cewa da suke la hukuma illa lillah, ba su yadda da hukuncin sayyidina Aliyu ba, ba su yadda da hukuncin sayyidina Muawiya ba, ba su yadda da hukuncin Abu Musa al-Ash'ari ba, ba su yadda da hukuncin Amr ibn al-As, waɗannan kuma duka sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Sayyidina Aliyu kamma yana cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna, mutum goma da aka musu bishara da aljanna. Sa'annan kuma sirki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma shine na hudu cikin kalifofi guda hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fiskantar sa da kalmar la hukuma illa lillah, ma'ana bamu yadda da hukuncin ka ba sayyidina Ali, da hukuncin Allah muka yadda. Kai ma Muawiya bamu yadda da hukuncin ka ba, da hukuncin Allah muka yadda. Muawiya kuma yana cikin wanda suka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi, kuma annabi ya masa addu'a yace Allahumma allim Muawiyata al-kitaba wal hisaba wa qihil adaba, ya Allah ka sanar da Muawiya iya rubutu, sannan ka sanar da shi iya lissafi. Allah kuma sai bashi baiwa ta lissafi, indai Muawiya ya maka lissafi yana da wahala ya kuskure, sannan idan ya maka rubutu zaka yi mamaki sai ka ce ba dan adam bane ya rubuta, saboda addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa. Annabi ya ce wa qihil azaba, ya Allah ka tseratar da Muawiya daga azaba. To waɗannan mutane guda biyu ne wai ake cewa ba a yadda da hukuncin su ba, hukunci sai na Allah. Mutanen da tarbiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan yana cikin wanda suka rubuta wa annabi alqur'ani. Shin kana gani zai yi watsi da alqur'ani ya zo da son ransa? Wannan kuma yana cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna. Sa'annan kuma shine na hudu cikin kalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma a al'umma annabi idan ana batu kan falala, in ka dauke mutane uku shi yake zuwa na hudu, duka al'umma annabi daga farkon ta har ƙarshe, miliyoyin al'umma annabi shine yake mataki na hudu. Shin kana ga zai watsi da hukuncin Allah ya zo da son ransa? Kaga wannan ya nuna kenan maganar su da suke cewar la hukuma illa lillah, a zahirin ta in ka kalle ta zaka ga kalma ce ta gaskiya, amma ba gaskiyar ake nufi ba. Ana so a tozarta sahabi ne ko sahabban manzon Allah ne? Ana so a bata sahabban manzon Allah ne? Shine hada ƙarya da gaskiya. Maganar gaskiya ce cewa la hukuma illa lillah, amma manufar da ta sa aka yi maganar magana ce, manufa ce ta ƙarya. Shine hanin da Ubangiji ya yi wala talbisul haqqa bil batil, kar ku cakuɗa ƙarya da gaskiya. Nan su sun cakuɗa ƙarya da gaskiya. Gaskiyar ita ce babu hukunci sai na Allah, ƙaryar kuma manufar da take ƙarƙashin faɗin cewar babu hukunci sai na Allah, manufa ce ta zargin sahabban annabi, kushe sahabban annabi, tuhumar sahabban annabi da hukunci bisa son ransu. Alhali kuma babu wani abu da ya bayyana na hukuncinsu da ya nuna cewa sun fifita son ransu a kan hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan duka suna daga cikin misalai na cakuɗa gaskiya da ƙarya a fito da ita a surar gaskiya. Kuma akan samu irin haka ɗin a cikin maganganunmu na yau da kullum ko kuma mu'amalarmu. Wataƙil na san in na ba da dama za a kawo muku misali, bari dai mu buɗe ƙofa in kawo muku misali guda ɗaya. Yanzu ba lokaci ba ne da ake ta ɗinkin sallah. Idan ka je sai tela ya ce alƙawari nasa ne, cikawa kuma na Ubangiji. Kun ga nan gaskiya ce, cikawa na Ubangiji ne, shi kuma fa ya ce alƙawari nasa, cikawa kuma ya ce na Ubangiji. Cewa cikawa na Ubangiji ne kalma ce ta gaskiya. To shi kuma facikawa ba nasa bane, inda ƙaryar ta zo kenan. Kenan in ka zo ko da an samu akasi kakka tuhume shi don cikawan na Ubangiji ne. Alhali kuma Ubangiji ya ce mana aufu bil
wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula.
Allah madaukakin sarki ya ce ku cika alƙawari, alƙawari abin tambaya ne. To shi kuma nan ya ce cika alƙawari ba nasa bane, cika alƙawari na wane ne? Na Ubangiji. To sai zamanto gaskiya ce aka gwama ta da ƙarya. Ko kuma mutum yana ɗan shaye-shayensa sai ka ce wani wannan abin da kake fa bai dace ba, sai ce duk lokacin da Allah ya hukunta mun bari zan bari. Yanzu hukuntawa na Ubangiji wannan ai gaskiya ce, to ci gaba da shayayensa kuma wannan ƙarya ce. Kaga an hada me ƙarya da gaskiya, wani laifin nan da kake bai dace, wala haka Allah ya kaddara, ko kuma a ce wani kana hakuri mana, ni haka Allah ya yi ni ba ni da hakuri, wai haka Allah ya halicce shi shi ba shi da hakuri. Ma'ana yanzu kaddara da Ubangiji ya masa, hukunci da Ubangiji ya masa, halitta da Ubangiji ya masa, ya yi shi shi mai zafin rai ne. Saboda haka tun da haka Allah ya halicce shi ka kutuhume shi. Yanzu shi ne kafa hujja da me? Da kaddara. Ba an ce wa tu'mina bil qadari ba khairihi wa sharri, to shi yanzu saboda tsantsan imaninsa da kaddara ba zai iya canja ɗabi'ar da Allah ya halicce shi a kanta ta rashin haƙuri ba. Saboda haka ku kyale shi, kar ma ku bashi baki, kar ma ku danne shi, to wannan shi ma zai shiga ƙarƙashin cako da ƙarya da gaskiya. Saboda gaskiya ne cewa ba abin da zai faru sai da ikon Ubangiji, kaddara ta Ubangiji. Inda kuma ƙaryar take, inda yake nuna shi fa ba zai iya canjuwa ba, shi fa haka Allah, tunda haka Allah ya kaddara, shi mutum ne mai zafin rai, shi mutum ne da baya haƙuri, duk wanda ya taba shi zai gane kuransa, to a bar shi a haka. Kenan shi ba zai canja kansa ba, ta inda ƙaryar ta zo. Ma'ana shi ba zai control din kansa ba, shi ba zai danna kansa ba, inda ƙaryar ta zo. Inda gaskiyar kuma take, inda yake cewar duk abin da ya faru da shi iko ne na Ubangiji, duk abin da ya faru da shi kaddara masa Ubangiji yanzu. Wannan haka ne. To amma shi ma yana da ganin damansa. Yanzu misali, bari mu ba mu misali. Mutum ya ji yunwa, ba yana ɗaukan abinci ya ci ba? To in ya ji yunwa ya zauna ya ce haka Ubangiji ya kaddara in zauna da yunwa, kar ya ɗau abinci ya ci. Mun gane? Kawai ya wuni ya kwana, wane ka ci abinci, Ubangiji ya kaddara ba zan ci abinci, kar ya ɗauka ya ci. In ya ji ƙishirwa kar ya ɗau ruwa ya sha, ya ce haka Ubangiji ya kaddara kar in sha ruwa. Ko kuma ka zo ka sa hannunka cikin aljihunsa ka kwashi kuɗi, kar ya tare ya ce haka Ubangiji ya kaddara ka kwashi kuɗin nan. Ka zo ka ɗauki wayarsa ya bari kawai ka tafi ya ce haka Ubangiji ya kaddara, amma fa sai inda ƙarfinsa ya ƙare. To sai kuma an zo batun danniya misali ya yi control ɗin zuciyarsa sai ce shi haka Ubangiji ya yi shi. Ko kuma an zo batun sabo yana aikata ya ce shi kan sai da Ubangiji ya sa ya daina, shi da kansa ba zai iya daina ba, amma in abu ya shafi nasa ne mallakinsa, nan fa sai inda ƙarfinsa ya ƙare. Kun ga kamar akwai son kai a ciki ko? To shi ne haɗa ƙarya da gaskiya, sai a fito da ita a surar gaskiya. Sai ka ji wani lokaci har kafa hujja ake da dalilai na shari'a, musamman wajen da aka samu saɓani na malamai, sai zamanto ra'ayin da yake mafi sassauci kuma ba shi da dalili, sai mutum ya rike shi ya ce tunda akwai cikin malaman da ya tafi da wannan fahimtar shikenan ni kan zan aikata. Shi ba fafutukarsa, faɗi tashinsa, ya samu dalilin da ya fi ƙarfi ta yadda zai tsira gaban Ubangiji kuma yana da hujja gaban Ubangiji ba. A duk wanda yake zai mai ɗan sauƙi-sauƙi ko kuma wanda ya fi tafiya da son ransa, sai ya ɗauka sai ya ce tunda akwai cikin malaman da ya tafi da wannan bari kawai da ɗauka. Kuma wannan addini ai mai sauƙi ne. Galibi mutane suna amfani da wannan lafazin, lafazi ne na gaskiya cewa addini mai sauƙi ne, amma sai a face a bayansa wajen aikata ayyuka na sabawa Ubangiji ko kuma wajen lalaci. Ba za ka yi abin da Ubangiji yake so ya yarda da shi ba, sai ka noke sai ka ce ai wannan addini mai sauki ne, da Allah kar ku kuntata mana. Cewa addini mai sauki ne kalmar gaskiya ce, lalaci kuma ƙarya ce. Shine wala talbisul haqqo bil batili. Akwai dai misalai wanda suke masu tarin yawa a wannan gabar. A ƙarshen ayar Allah madaukakin sarki ya ce wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, kuma ku ɓoye gaskiya alhali ku kuna sani. Wannan maganar kamar yadda muka yi bayani ana yi ne da al'ummar Banu Isra'ila, yadda suka dinga ɓoye gaskiya, suka dinga ɓoye siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, suka dinga ɓoye duk wasu alamomi da aka bayyana na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aiko shi a cikin littattafansu. To sai Allah ya hana sai ya ce la taktumul haqqo, kar ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamun, alhali kun san gaskiyar ce kuma kuka ɓoye ta. To wannan ƴan uwa yana nuna mana cewar al'ummar Yahudawa sun san gaskiya, kuma sun san annabi gaskiya ne, alqur'ani da aka saukar masa gaskiya ne, amma kuma sun ɓoye. Saboda me? Saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, ƙabilanci da ta'assubanci. saboda annabin nan ba a aiko shi cikin su ba, su Yahudawa, an aiko shi cikin Larabawa. Da sun yi tsammani in Allah ya tashi aiko shi sun gagga sufofinsa cikin littafinsa na At-Taura. To amma tsammanin da suke in Allah madaukakin sarki tashi aiko shi zai aiko shi cikin su, me yasa? Saboda dukkan galibin annabawa daga banu Isra'ila, ƴaƴan annabi Yaqub, daga su ne Allah ya ta aiko annabawa. Tsatsan annabi Ishaq, dan annabi Ibrahim, dama annabi Ibrahim ƴaƴansa bi Ishaq da Isma'il. To shi Ishaq din nan duka galibin annabawa ta tsatsansa ne. Isma'il annabi ɗaya ne Allah ya aiko ta ɓangarensa, shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. To yanda Allah ya dinga aiko annabawa a tsatsan annabi Ishaq, sai suka yi tsammani shi annabin ƙarshen da za a aiko ta tsatsansa Allah zai aiko. To Allah da ya tashi sai ya canja shi ya san inda zai sanya saƙonsa. A'lamu haythu yaj'alu risalata. To da ya tashi sai ya aiko ta tsatsan annabi Isma'il, sai abin ya zo musu ba zata, ba yadda suka yi tsammani ba. Wannan ya sa suka juya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama baya, suka ƙi su karɓi abin da ya zo da shi, suka yi ta ƙoƙarin ɓoye siffofinsa da suka zo cikin littattafansu da bayanai kan aiko shi da ya zo cikin littattafansu. Wannan dalili na farko kenan. Dalili na biyu, abin duniya. Abin duniya ya sa banu Isra'ila sun juya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya, saboda in har suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za su rasa ɗan abin da suke samu. Dan duk shekara talakawa na kawo musu amfanin gona, su kawo musu dabbobi ƙosassu sai wanda suka zaɓa, su zo su cika musu aljifai da kuɗaɗe. To yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo, idan har suka yi garajen imani da shi, to wannan abin da suke ne samu za su rasa. To wannan ya sa da gangan suka ƙi su karɓi abin da ya zo da shi, alhali sun san cewa abin da ya zo da shi ɗin gaskiya ne. To shi ne a nan Ubangiji yake mayar musu da martani cewar wataktumul haqqa wa antum ta'lamun, kuma ku ɓoye gaskiya alhali a cikin ƙasan zukatunku, kun san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne, wannan addini da ya zo da shi gaskiya ne, wannan littafi da ya zo da shi na Alƙur'ani gaskiya ne, amma kuma ku ɓoye. Wannan yake nuna mana ‘yan uwa bai cancanta ga wanda yake masani ba, mai ilimi ya zamanto mai ɓoye gaskiya, saboda Allah ya ce wa taktumul haqqa, kuma ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamu. Wanda yake masani malami bai cancance shi ɓoye gaskiya ba, wato aibu ne, abun kushewa ne, abun tirne, abun Allah waje ne ga wanda yake masani ya zamanto yana ɓoye gaskiya. Kenan ya halatta jahili ya ɓoye gaskiya? An gane bayani? Mun ce abun tirne, abun kushewa ne, abun Allah waje, mai ilimi ya zamanto yana ɓoye gaskiya. Wannan yana nuna ya halatta jahili ya ɓoye gaskiya? To me yasa Allah ya ce wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, ku ɓoye gaskiya alhali ku kuna sani? Kenan inda ba su sani ba matsala za su iya ɓoyewa? Ba haka Ubangiji ke nufi ba, kaman Ubangiji na nuna illar za ta fi girma ga wanda yake masani kuma ya ɓoye gaskiyar, saɓanin jahili. Amma duka abin ƙyama ne, duka abin ƙi ne, sawa'un daga jahilin ko daga mai ilimin, sai dai daga mai ilimin ya fi muni, domin shi ya san gaskiyar ya ɓoye, ta yadda shi kuma jahili zai iya yiwa ba bai sani ba, bisa jahilci ne ya ɓoye. Abin ƙyama ne daga jahilin, amma ƙyamar ta fi girma akan mai ilimi. Shi ya sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala a nan gurin ya ce wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Abu na ƙarshe da za mu ƙarƙare bayani a kansa a wannan gabar, ‘yan uwa, akwai guraren da ya halatta a ɓoye gaskiya da malamai suka ambata. Asali dai a ƙa’ida ɓoye gaskiya abin ƙyama ne, ba a so mutum ya zamanto mai ɓoye gaskiya. To amma kuma akwai gurin da ya halatta a ɓoye gaskiya ɗin. To wani guri ne wannan da ya halatta a ɓoye gaskiya? Malamai suka ce gurin da ya halatta a ɓoye gaskiya shine idan ka fitowa ka samu al'ummar da jahila ce kai kokarin fito mata da gaskiya ba za ta fahimce ka yadda ya kamata ba ko kuma ta fahimce ka a baibai ko ta fahimce ka a juye to anan ka boye gaskiyar har sai lokacin da suka kai matakin da in ka fito musu da gaskiyar ba matsala amma in har ya zama zaka fito wa al'umma da gaskiya fito da gaskiyar ya zama fitina ma wasu daga cikin su maimakon su karbi gaskiyar su amfana da ita sai gaskiyar ta zamanto musu jarrabawa malamai suka ce anan to ka boye maslaha kenan tana hukunta ka boye gaskiya saboda tayu in ka fito da gaskiyar wa al'ummar maimakon gaskiyar ta amfanar da su sai ta zamanto fitina gare su sayyidina ali dan abi talib Allah madaukakin sarki ya yadda da shi yace hadithun nasa bima ya'rifuna in kun tashi za ku bada labari wa mutane in kun tashi za ku karantar da mutane to ku karantar da su abin da kwakwalwar su za ta iya dauka yace atuhibbuna an yukazzaba Allahu wa rasulu shin kuna so yanzu ku karantar da su abin da kwakwalwar su ba za ta iya dauka ba mutanen kauye ne ku zo kuna musu fashin baki kan manya-manyan mas'aloli na addini wanda kwakwalwar su ba za ta iya dauka ba su ce ƙarya ne yace shin kuna so a ƙaryata Allah da manzansa saboda haka idan ka je zaka karantar da mutane ka duba level din su a karatu kar ka zo musu da manya-manyan abubuwan da kwakwalen su ba za su iya dauka ba hakan kuma yasa su ƙaryata ayoyin alqur'ani su ƙaryata hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to a wannan gabar zaka iya boye gaskiya din saboda me saboda maslaha sannan Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki yadda da shi shi ma yayi magana makamanciyarta sayyidina Ali dan Abi Talib yace ma kunta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna baka kasance mai karantar da mutane wani hadisi ba wanda hankulansu bai kai ya fahimci wannan hadisi ko ya karbi wannan hadisi ba face wannan hadisi ya zama fitina ma wasu daga cikin su maimakon ya amfanar da su sai ya zamanto ya kara fansa masu kenan akwai gurare zaka yi la'akari da gurare ko kuma da al'umma wace al'umma ce nake karantarwa kowane guri ne nake karatu to ba komai ne zaka fito musu ba sai abin da kwakwalen su da hankulan su za su iya karba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tura Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman yake ce masa innaka ta'ti qauman min ahli alkitab lallai kai Mu'adh zaka je gurin wasu mutane ma abota littafi ma'ana yanzu ka san wani shiri zaka yi wajen fuskantar su kuma yaya zaka yi ka fuskance su shi yasa annabi ya bayyana masa nau'in al'ummar da zai tura shi gurin su ta yadda in ya je yaya zai fuskance su waɗanne irin maganganu zai fito musu da shi ta yadda hankulan su kwakwalen su za su iya karbar waɗannan maganganu ina ga ƴan uwa saboda yanayi na lokaci wannan zai zamanto shine ƙarshen tafsirin mu na wannan shekara muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala karatuttukan da muka yi daga farkon wannan wata mai alfarma zuwa yau Allah nauye mizanin mu da shi Allah madaukakin sarki ya karba daga gare mu Allah ya sanya shi ya zamanto sababin shigan mu aljanna abubuwan da muka faɗa na dade Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin fi shi alkhairi abu na uku ƴan uwa zan gabatar da godiya wa bangarori daban-daban waɗanda sun ba da gudunmawa na gani na faɗa dangane da wannan tafsiri da muka yi da kuma karatuttuka da muke mako-mako domin wannan godiya ɗin kusan godewa Ubangiji ka godewa bayinsa masu nagarta masu ƙoƙari wajen ayyuka na alkhairi godiya ne wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cikin hadisin da Imam Ahmad ya fidda shi cikin musnad dinsa Abu Dawud ya fitar cikin sunan ɗinsa da sanadi wanda yake ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yashkuru Allah man la yashkuru nasa. Duk wanda baya gode wa mutane to ba zai gode wa Allah ba. Kenan godiya wa mutane godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To karkashin wannan ina mai mika godiya da jinjina ta musamman ga kungiyar ma'aikatan jinya. Tabbas wannan kungiya ta cancanci a mata jinjina, a mata godiya ta musamman, yadda ta jajirce ta doge ta tsaya tsayin daka wajen ganin wannan al'amari ya kafu, wajen ganin wannan al'amari ya gudana, wajen ganin wannan al'amari ya dore. Duk wani abu da zai kawo ci gaba da nasara wannan kungiya tana faɗi tashi. Kuma falala bayan ta Ubangiji za ta koma ga su mambobi na wannan kungiya ta ma'aikatan jinya. Ina musu addu'a ta fatan alkhairi. Allah ya karbi wannan nagarta daga gare su. Allah ya nauyaya mizanin su da wannan aiki na alkhairi da suke ta kokarin yi karkashin jagorancin shugaban wannan kungiya Dr. Sulaiman Muhammad Ibrahim. Shi ma duk wanda ya san shi ya san tsayayyen mutum ne, nagartacce kuma jajircacce kuma mutum mai hakuri, wanda kuma ya iya tafiyar da mutane, ya iya mu'amala da mutane. Wannan shi yasa yana daga cikin sirri da ya sanya wannan jagorancin cikin ikon Ubangiji, bayan taimako na Ubangiji yasa jagorancin ya zamanto nagartaccen jagoranci. Allah madaukakin sarki kuma ya azurta shi da mataimaka waɗanda suke taimaka masa wajen gudanar da jagorancin, yasa aka ci nasara kamar shi sakatarensa Abdulsalam Tata Muhammad da irin su Malam Rabiu da su Malam Abdulkadir da makamantansu, wasu ba zan iya tuno sunayensu ba. In ka kula za ka ga yadda suke faɗi tashi, suke kai kawo wajen ganin musamman karantarwa da ake a wannan masallaci mai albarka. Duk wani tseko da za a samu da nakasu da tasgaro suna kokarin su ga an tunkuɗe shi, an kawar da shi. Duk wata nasara da za a ci wajen amfanar da al'umma suna fatanta, kuma suna faɗi tashin wajen ganin wannan nasarar ta tabbatu. Dukansu da kuma mambobin wannan kungiya mai albarka ta ma'aikata jinya, Allah madaukakin sarki ya musu sakayya na mafi alkhairi, ya albarkaci rayuwarsu, ya albarkaci rayuwar zurriyarsu, ya karba daga gare su, ya sanya wannan nagarta ta su ta zamanto sababin shigansu aljanna. Bangare na biyu da za mu yi godiya gare su da jinjina, hukumar wannan asibiti. Gaskiya muna ganin nagartar hukumar wannan asibiti mai albarka. Duk wani al'amari da ya shafi aiki na addini da kuma amfanar da al'umma, muna ji duk da cewar babu alaka ni keɓantacciya da ta haɗa ni da hukumomin asibitin, amma labarai kyawawa suna zuwa mun na irin nagartarsu da kuma tallafinsu da taimakonsu gwargwadon yadda za su iya. Don wasu lokacai ma mukan sa su addu'a cikin karatuttukanmu da muke na mako-mako, saboda irin nagarta da kuma gudunmawa da suke bayarwa wajen ganin wannan addini namu ya ci gaba, musamman kuma harkar abin da ya shafi karantarwa, ba iya cikin wannan asibitin ba, har wajen asibiti masallatan da suke da alaka da su suna ba da gudunmawa na gani na faɗa, karkashin jagorancin shi shugaban asibitin da kuma darakta na asibitin shugaba Dr. Dauda Abubakar Katagum, Allah ya saka masa da alkhairi. Tabbas muna jin kyawawan maganganu a kansa, muna jin shaida wacce take ta alkhairi a kansa. Kamar yadda na faɗi, ni babu sanayya tsakanina da shi, kuma babu alaka, amma kuma ina jinjina yadda nake jin labarai masu daɗi a kansa da kuma yadda yake ba da gudunmawa da dai gwargwado wa wannan addini namu na musulunci. To haka shi ma daraktan nasa Malam Ibrahim Kari, shi ma ina jin labarai waɗanda suke masu daɗi a kansa, duk da babu alaka tsakanina da shi na kai tsaye, to amma ina jin labarai waɗanda suke nagartattu game da su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya albarkaci wannan aiki nasu Allah ya ƙara albarka ma wannan asibiti Allah ya albarkaci rayuwarsu Allah ya albarkaci rayuwar zuriyarsu ya karɓa musu wannan nagarta da suke yi wajen ganin wannan addini na Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba bangare na uku gidan rediyo na BRC FM Azare suma dole zan musu godiya da jinjina tunda muka fara karatu daga ɗaya ga wannan wata mai alfarma na Ramadana har kawo yau bamu samu tseko ba wajen sanya karatu sai dan abin da ba a rasa ba akwai dan abin da ba a rasa ba mun samu ƴan kurakurai musamman ta bangaren ƴan uwa maza masu gabatar da karatukan tuttuka mu shi yasa nake jinjina wa shi shugaban gidan rediyon Alhaji Saminu gaskiya wannan bawan Allah wallahi ina jinjina masa har iya zu har kasan zuciyata domin jagorancin sa da gudanarwar sa idan da shine can da nake kyautata tsammani ba za a samu akasi ba mutun ne tsayayye mutun ne jajirtacce koda akasi aka dan samu daga gurin mai tura masa ya dinga kiran shi kenan kuma ba ɗaya ba ba biyu ba 24 hours ana saka karatuttuka da sun fi 10 amma kowanne yana tsaye a kai ya ga an gudanar da shi cikin nasara wannan bawan Allah Allah ya taimake shi duk karatuttukan da ake yi amfanuwa da ake Allah ya sa a yi tarayya da shi cikin lada Allah ya nauyaya masa mizaninsa domin duk wanda ya yi nuni zuwa ga alkhairi kamar wanda ya aikata alkhairin ne da kuma wanda ya taimaka akan alkhairi kamar wanda ya aikata alkhairin ne to saboda haka malamai da suke karantarwa da shi da yake kokarin ganin an yada karantarwar ga al'umma sun amfana muna roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana tarayya cikin ladar gaskiya sun yi kokari sun kuma taka rawar gani sun cancanci a jinjina musu kamar yadda na yi ishara a baya duk da cewa akwai ɗan tseko da aka samu ta nan ta can daga gurin ƴan uwa ma'aikata maza amma cikin ikon Allah matan nan ba a samu matsala ta ɓangarensu ta yiwu mazan ko ɗawainiyar gida ce zai iya yiwuwa don akwai wanda ya zo ya saka karatuna da yake ina bibiyan karatun bayan na ƙare sai na ji yana cewa to mun saurari karatu daga gurin wane ne zabi kuma ni na yi karatun na ƙare na ce subhanallah ya kwaba abun ya ɗauko nan ya sa a can take sai na kira manaja sai ce a ya yi kuskure ne bai duba abinan ɗin ba to sannan kuma akwai wani shi ma akasi da ya faru a kusa-kusan nan wanda abin mu dai bai mana daɗi ba to amma dai an yi magana wa manajan galibi karatun mu awa ɗaya ake sawa to wasu lokacin muna da ɗan sanarwa da muke gabatarwa da ya shafi ciyar da ƴan uwanmu da ake a gidan yari da kuma ɗan tallafi na marayu to sai mu bar minti 5 minti 10 a ƙarshen karatun mu to an taɓa samun irin haka da na kammala karatu sai na bar minti 5 wakilin gidauniya ɗin ya zo ya yi bayani shi yana ji na kammala karatu sai yanke mana ɗan sanarwar da za a yi sai ba a yi ba to abin bai yi mana daɗi ba kuma an kokawa manaja ce insha Allah za a ɗau izina waɗannan tseko da aka samu guda biyu duka daga gurin ƴan uwa maza ne masu gabatar da karatun to tai uzurin da za mu musu ko ɗawainiyar gida da sauransu amma matan suna ƙoƙari cikin ikon Allah yanda muka ba da karatu wani lokaci za ka ga har mun ƙara minti ɗaya ko biyu amma za su bari sai mun diri sai su katse sai su kawo wanda yake biyewa to duka wannan abu ne da sun cancanci mu jinjina musu kuma mu musu godiya yadda wannan saƙo ya isa yadda ya kamata mun fahimci isar saƙo ɗin kuma wannan falala ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma sai su ƙungiyar iman da suka ɗauki nauyin yaɗa karatun a gidan rediyo sannan shi kuma shugaban gidan rediyon da ya tsaya ya jajirce ya cije ya doge da kuma ma'aikatansa da suka bashi haɗin kai suka bashi goyon baya muna musu addu'a ta fatan alkhairi Allah ya karɓa daga gare su Allah ya nauyaya mizaninsu da wannan nagarta tasu Allah mana tarayya da su cikin ladar sannan takwarar wannan gidan rediyo ita ce Sautul Hikima su ma suna sa wannan karatu namu da muke gabatar da shi a wannan majalisi mai albarka su ma muna musu addu'a ta fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya mana tarayya da su cikin ladan ya karba daga gare su ya sanya shi cikin kyawawan ayyukansu. Alaramma ban mance da kai ba. Alaramma yayi kokari disan da na iso ina isowa zan zo na tadda alaramma ko kuma ina isowa da kada alaramma zai karaso kuma bai taba nuna kosawa ko gajiyawa ba kuma duk ayat da aka nema alaramma zai kawo akwai karfin hadda. Allah kara albarka. Allah kara albarka alaramma masha Allah kuma auren sa ma ya matso. To sai bangare na shida cikin bangarorin da suka bada gudunmawa a wannan majalisi namu mai albarka da kuma gidauniya da muke gabatarwa, akwai bayin Allah da suka yi ta turo da kudade musamman abin da ya shafi ciyar da ƴan uwa da suke tsare a gidan yari, wanda tunda muka fara wannan majalisi ake gabatar da shi kuma har kawo yanzu ba a samu akasi ba. Wannan watan ma abin ya ƙara faɗi har ma sutura aka yi wa yara marayu bayan ciyar da ƴan uwa da aka yi ta gidan yari, kuma ba a taɓa samun tseko ko dai da rana ɗaya ba. Allah ya saka ma wanda suka taimaka da alkairi dan an ciyar sosai yadda ya kamata har ya fi na shekaru biyu baya da suka gabata, kuma yanzu hakan nan ana da kuɗi a ƙasa da za a musu abinci sosai nagartacce na ranar sallah a kai musu. Allah ya saka wa ƴan uwa da suka ba da gudunmawa da alkairi, mutane ne wanda suke da yawa kuma an ba da gudunmawa na gani na faɗa, Allah nauye mizani da shi. A mafi girman gudunmawa da muka samu a wannan ɓangare mun samu daga gurin mutane guda biyu. Akwai Alhaji Abdullahi Babaji ya ba da gudunmawa sosai wanda ya cancanci mu masa addu'a ta fatan alkairi, kuma ba yau ya fara ba, kusan shekaru biyu baya. Duk wata ɗawainiya ko hidima ta kuɗi mai yawa zaka ga ya runguma shi shi kaɗansa. Yayi wani lokaci ma baya ƙasar ya tafi umra, amma zaka ga aiki yana ci gaba da gudana. To har yanzu dai bai gushe ba, yana nan kan gacinsa. Muna masa addu'a Allah ya sanya albarka cikin rayuwarsa, Allah ya albarkaci dukiyarsa, Allah ya albarkaci zuriyarsa, Allah ya karba daga gare shi, ya nauye mizaninsa da wannan nagarta tashi. Sannan akwai shi shugaban wannan kwamiti da take gabatar da wannan abinci da ake yi wa ƴan uwa na gidan yari, wato Dr. Musa Kalla Ismail, shi ma ya yi gudunmawa wacce take mai tsoka a wannan gidauniya da ake gabatarwa. Allah maɗaukacin sarki ya karɓa daga gare shi, Allah ya saka masa da alkairi. Akwai dattawa da suka yi ta ƙarfafa gwiwowinmu. Wani lokaci ka san yau da gobe ɗan adam akwai kasawa. Idan na ɗan ji gajiya na zo na duba na ga dattawan nan sun kasa sun tsare, sai na ji nishaɗi, kuma wallahi ba sa fashi, kuma za ka gan su sun zo da nishaɗinsu da kuzarinsu. To wannan sai ya ƙara mun ƙaimi, ya ƙara mun ƙarfin gwiwa. Idan zan ɗan yi lalaci kaɗan sai in ji lalacin ya tafi. Suna nan da yawansu, kaɗan daga cikinsu akwai Malam Baba Wuro, koyaushe yana zama a nan, kuma ina jin tunda aka fara bai taɓa fashi ba. To ire-iren waɗannan suna ƙarfafa mana gwiwa. Akwai Malam Ahmad da abokin tafiyarsa Malam Muhammad Garba, daga nesa ma suke zuwa da mashin ɗinsu. Sautari da dama zan zo na tarar da su, sun riga ni isowa, suna zaune kuma za su zauna gigir ko gyangyaɗi babu. Wasu za ka ga mutum ya zauna ana bayani yana gyangyaɗi, amma su za ka ga sun zauna gigir suna bibiyan abubuwan da ake faɗi. Akwai Malam Awwal Abdulhadi, akwai Honorable Nazim Baba Katagum, waɗannan duka dattawan sun ƙarfafa mana gwiwa. Akwai Ahmad A'u, yau dai ban gan shi ba, amma tunda aka fara tafsiri bai taɓa fashi ba, shi ma a nan yake zama. Duk da dai shekaru sun tura a lokaci za ka ga yana ta gyangyaɗi, amma can in ya farfaɗo sai ka ga yana girgiɗa kai. To waɗannan duka sun ƙarfafa mana gwiwa. Akwai Malam Lamara, shi ma ga shi can a tsakiyar ina hango shi. Akwai baban abokina Malam Muhammadu, abokina Adamu, Malam Muhammadu, shi ma dai za a je a yi ta faɗi tashin abin da za a sa a baka, amma baya fashi, shi ma lokaci za ka ga gyangyaɗin na rinjayarsa, amma ba zai sa ya tashi ya tafi ba. Da waɗannan dattawa na alkairi muna musu godiya da jinjina yadda suka ƙarfafe mu a wannan majalisi namu. Ba zan mance ba da kai Alan Guburo, Alan Guburo, Malam Shatima, shi kam duk inda muke karatu yana nan tafsirin mu na masallacin Dr. Muftar Anda Aliyu zai je mai sau yayi aiki ya dawo ya iso karfe 4 da rabi sai kaga ya kada ya tafi can gagajiyan hanya shi yasa lokaci zaka ga jangadi ya rinjaye shi saboda ana hada-hada akai ada amma bazai maka fashi ba kuma inda yake zauna anan yana da wahala ka zo baya nan to waɗannan wallahi duka sun karfafa mana gwiwa a wannan tafsiri da muka yi Allah ya kara wa rayuwarsu albarka Allah ya albarkaci rayuwar zuriyarsu Allah ya mana tarayya da su cikin ladan masu hidima ma wannan majalisi ku ma dai ba za mu mance da ku ba Allah ya muku sakayya da mafificin alkhairi akwai malam shehu dan kasa ya kasa ya tsare akwai malam Ibrahim Ladan akwai malam Isa Ladan akwai Wadata waɗannan duk wani gyare-gyare da shirye-shirye na majalisi tun gabanin mu zo ana idar da tarawih za su rungume abun ka'in da na'in Allah ya karba daga gare su Allah nauye mizanin su da shi akwai malam Balarabe Ladan mutanen fawa duka dai ana nan ana ta kokarin gyara majalisi da shirya majalisi da kula da maslahar majalisi din Abdul Malik social media gaskiya muna jinjinawa wannan bawan Allah ba ma samun tseko yadda yake daukan karatun ya tura rana ɗaya dai dan adamtaka ya an dauki karatun kuma sai aka mance shi manaja na gidan radio baya nan Ala Abdul Malik tunda dan adam ne dama dan adam ajizi ne ya mance akai ta neman wayar sa ina yana can suna ta daukan hudu ba da juma'a to banda wannan ba a taba samun tseko ba kuma wannan shekaru biyu kenan ko na uku tunda yake ba a taba samun tseko ba sai wannan shi kuma dan adamtaka ne kuma kowa zaka ji yana yabon sa yana jinjina masa indai zai dauka maka karatu to ba za a samu matsala ba wajen yada karatun dukun da ya kamata a yada da kuma yanda yake tura wa gidan radio tacaccen karatu yanzu yanda yake dauka haka sai ya koma ya maida abun audio kaga aiki ne mai yawa sannan ya tura wa gidan radio sannan kuma da su a wannan sautul hikima da dai gurabe daban-daban a social media yana kokarin yada karatun yadda ya kamata Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya albarkaci rayuwarsa Allah ya mana tarayya da shi cikin lada sannan ƴan uwa mahalarta wannan majalisi mai albarka su ma sun karfafa mana gwiwa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karba daga gare ku tabbas da babu ku da tafsirin bai gudana ba to Allah ya karba daga gare ku ƴan uwa mahalarta maza da mata a bangaren mata akwai baiwar Allah da ta tsaya tsayin daka wajen tallafawa wannan gidauniya tamu kusan ita take jagoranta Habiba Umar muna miki addu'a ta fatan alkhairi Allah ya saka miki da alkhairi da sauran ƴan uwa mata da suka taimaka miki wajen gabatar da wannan gidauniya da abun ya mike kuma ya ci gaba duka Allah ya mana tarayya cikin ladan su karan kansu committee ciyarwar ba za mu mance da ku ba cikin addu'o'in mu akwai shi Malam Suleiman Attahir ta asusun sa ake tura gudunmawar kuma duk abin da aka tura zai kawo ayi wannan dawainiya ta ciyarwa da shi Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai wacce take dafa mana abincin maman Adamu kusan wannan shekara na uku kenan bata taba gajiya ba ga dai shi dai shekaru sun tura an manyanta amma ita ma tana kwadayin ladan ai tarayya da ita cikin aikin alkhairin ita ta ci gaba da yi kuma har kawo yanzu tana kan bakanta Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya albarkaci rayuwarta Allah ya bata lafiya har iya bakin rayuwarta ya albarkaci zuriyarta sannan security na wannan gida mai albarka su ma mun samu goyon baya da haɗin kai daga gurin su Allah ya albarkaci wannan aiki nasu ya taimake su cikin iyalansu da hidindimin su na yau da kullum sannan akwai Malam Lamara abokin tafiya na kullun da shi muke zuwa muke dawowa shi ma ina roƙon Allah ya masa sakayya da mafificin alkhairi ba iya cikin Ramadana ba har wajen Ramadana duk wani abu da ya shafi karatuttuka da nake a gurare daban-daban nakan ga taimako daga gurinsa da kuma agazawa ba shi kadai ba har da Malam Tata Liye duka suna iya tasu gudunmawar ina roƙon Allah ya mana tarayya da su cikin ladan sannan akwai ƴan uwa da suka bada tallafi na alqur'ani a bangaren mata mun samu wanda suka nemi taimako ga wanda zai saya musu alqur'ani dube da yadda yanzu littattafai suke tsada to mun samu tallafi na qur'ane wanda sun kusa 10 wanda suka nemi tallafin mutum uku ne qur'ane uku suke so to da muka tashi samun tallafi na qur'ane mun samu qur'anin da sun doshi 10 sai zama har wanda basu nema ba ma da yawa ƴan uwa sun sassamu to wanda suka bada wannan tallafi su ma muna musu addu'a ta fatan alkhairi duk abin da aka karanta cikin alqur'ani harafi daya wanda ya karanta zai samu lada 10 su ma Allah ya ba su lada 10 dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa duk wanda ya karanta harafi daya daga alqur'ani yana da lada 10 to muna roƙon Allah waɗanda suka sayi qur'anan nan Allah ya ba su suma lada 10 ga duk wanda ya karanta harafi daya daga alqur'ani sannan bazan kare wannan jawabi na godiya da jinjina ba face na yi wa Dr. Mukhtar Anda Aliyu duk da kai tsaye ba za mu ce yana da alaka da majalisin mu na tafsiri ba amma yana da alaka da majalisin mu na mako mako domin karatun da muke a wannan majalisi duk juma'a juma'a shine ya dauki nauyin ya dashi a gidan radio dan za a ji Nurul Yaqin wanda muke yi a wannan majalisi to shi Dr. Mukhtar Anda Aliyu shi ya dau nauyin ya dashi to shi yasa naga cancantar mu masa addu'a ta musamman da kuma fata na alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi da kuma waɗanda suke tsaye kan al'amuransa kamar injiniya Abdulrashid Anda Aliyu kusan shi yake tsaye akan duk wasu al'amura da suka shafi shi Dr. Mukhtar Anda Aliyu to dukkansu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karba daga gare su Allah ya nauyaya mizanin su na kusa da ƙarshe manyan bakin mu da suka amsa gayyatar mu muna musu godiya ta musamman akwai Alhaji Musa Baba shi ma makwabcin Dr. Mukhtar Anda Aliyu ne muna tare da shi a majalisin mu na masallacin Dr. Mukhtar Anda Aliyu kuma yana ba da gudunmawa sosai a majalisin sannan kuma wannan gayyata da muka masa na rufe wannan tafsiri namu ya ma riga ni zuwa nan nazo na same shi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya albarkaci rayuwarsa Allah ya albarkaci rayuwar zurriyarsa tunda aka fara azumi har kawo yau daddabi nan da ake bamu na buɗe baki a masallacin Dr. Mukhtar Anda Aliyu shi yake kawo mana Allah ya karba daga gare shi Allah ya saka masa da alkhairi akwai ustaz Dalladi mai kayan abinci shi ma yana cikin bakin mu da ya amsa gayyatar mu da abokinsa Alhaji Adamu ina musu godiya ta musamman Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi su ma muna tare da su mako mako ina karatu a masallacin su tsayayyun mutane ne kuma jajircaccu sun kasa sun tsare majalisi ya dore ya mike da majalisin ya taso dan jariri amma yanzu cikin ikon Allah da yanda suka tsaya kan abun suka kasa suka tsare majalisin yana ta habbaka yana ci gaba Allah ya saka musu da alkhairi ya karba daga gare su ya nauya mizanin su akwai shi injiniya Abdulrashid Anda Aliyu ya iso amma na ganshi can a baya ya zauna shi ma ya amsa gayyatar mu Allah ya saka masa da alkhairi akwai Dr. Tijjani Aminu Kuda shi ma ya iso amma shi kan ma kin shigowa yi shi ma duka suna cikin waɗanda suke ba da gudunmawa wa majalisan mu daban-daban Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya kalma ta ƙarshe da zan karkare da ita kan iyayen ƙasa mai girma mai martaba sarkin katagum Allah ya karawa rayuwa albarka muna jinjina da godiya a wannan masarauta taka da ake ta gabatar da abubuwa na alkhairi ba dan yassarewansu ba da goyon baya da suka bayar watakil da abun bai faru ba to wannan yasa tilas mu jinjina musu mu musu godiya ta musamman sannan kuma ina jinjina da godiya ta musamman ga shi sarkin azare injiniya Muhammad Magaji Abdulkadir Allah ya saka masa shima da alkhairi sa'annan kuma akwai dagaci na cikin garin Azare Alhaji Abdul Qadir Alishira shi ma ina masa godiya ta musamman wannan bawan Allah rayuwarsa tana burge ni gashi dai jagora ne na al'umma amma idan ka ga yanda yake alaka da hulɗa da mutane sai ka ganshi kaman sauran mutane Annabi sallallahu alaihi wasallama an ce idan ka je ka ganshi cikin sahabbansa yana zaune sai ka kasa gane wane ne Annabi bako zai zo daga nesa yana so ya gana da Annabi yana so ya ga Annabi idan ya zo sai kasa gane cikin sahabban Annabi wane ne Annabi inji Abu Huraira yace wannan ya samu ka dan gina masa dan tuntu ya zama yana zama akai ta yadda duk wanda yazo zai iya gane wane ne Annabi sallallahu alaihi wasallama to haka wannan dagaci Allah ya saka masa da alkhairi idan ka ganshi yanda yake cudanya da talakawansa ba za ka ce dagaci bane dan masallacin kusa da unguwar mu shine yake kiran sallah to kana ga dagaci zai kira ma sallah Allah shi yake kiran sallah kullun da asuba ina jiyo kiran sallar sa zai kiran sallah na farko kuma yazo yayi na biyu sannan in an zo sa'a zahar sila asar duk yana nan kuma duk wani abu da ya shafi al'amari na addini zaka ga yana da ruwa da tsaki a ciki samun jagorori irin wannan ba karamar ni'ima bace ba karamin albarka bane ubangiji yake yi wa bayi jagorori su zamanto sun damu da harka ta addinin musulunci Allah ya shiga cikin al'amarinsa kamar yadda yake shiga cikin al'amarin talakawansa kamar yadda ya damu da addinin Allah Allah ya damu da shi Allah ya taimake shi ya taimake rayuwarsa akwai ɗaya daga cikin likitoci na wannan asibiti mai albarka Dr. Musa da ya ɗau lokaci yana fama da jinya muna amfani da wannan damar wajen sanya shi cikin addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi kafadinsa akwai shugaban kwamitin marayu Alhaji Sulaiman Kankani du shekara in an tashi rufe tafsiri a wannan majalisi mai albarka da shi ake yi shi ma muna masa godiya ta musamman muna masa jinjina Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah ya albarkaci rayuwar zuriya Allah ya karbi kyawawan ayyuka daga gare ka babban malamin mu Sheikh Abubakar Musa Giyade gayyatan sun masa yawa amma duk da haka sai da yaje ya dawo ga hidindimu ga dawainiyoyi amma duk da haka dai gashi nan kusan yanzu 11 ma ta wuce amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya hukunta dawowansa shi ma muna masa godiya muna jinjina gare shi da dawainiyoyinsa da hidindimunsa da gayyata da suka masa yawa ta nan ta can amma duk da haka sai da ya matsa ya amsa wannan gayyata tamu Allah ya karba daga gare shi Allah ya nauya mizaninsa Allah ya albarkaci rayuwarsa Allah ya albarkaci rayuwar zuriyarsa abubuwa da yake na ci gaban al'umma cikin wannan gari da kewaye Allah ya karba daga gare shi Allah ya nauya mizaninsa muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka abubuwan da muka faɗa a wannan majalisi Allah ya karba daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu Allah ya datar da mu da datarwarsa Allah ya sa abubuwan da muka faɗa su zamanto hujja gare mu gurin ubangiji subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya sanya su zamanto masu amfani gare mu duniyar mu da lahirar mu abubuwan da muka faɗa a wannan majalisi mai albarka bisa kurakurai ko kuma tuntuɓan harshe muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya mana afuwa muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana ina mai tawassuli da karatuttukan da muka yi a wannan majalisi mai albarka wajen sanya mahaifina cikin addu'a na jinyar da yake fama da ita a yau cikin yardan ubangiji an yi masa aiki a asibitin koyarwa na Bauchi ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya ya tada kafadinsa ya ji yadda shi dadi da lafiya ya sanya jinyarsa da yayi ta zamanto kafara gare shi duk wasu masu bukatu na alkhairi a cikin mu ubangiji ka biya musu bukatunsu duk waɗanda suke da matsaloli ko damuwoyi ubangiji ka sani ka yaye musu duk wanda yake fama da jinya a cikin mu Ubangiji ka bashi lafiya. Ya Ubangiji ka datar da mu da datarwarka. Ka albarkaci wannan ƙasa ta mu. Ka sanya tausayin talakawa cikin zukatun shugabanni. Allah ka shiryar da shugabannin mu. Ka dora su kan turba ta dadai. Ka sanya su masu aikata dadai a cikin talakawansu. Ya Ubangiji ka karyar mana da farashin abinci. Ya Ubangiji ka karyar mana da farashin abubuwan bukatu na yau da kullum. Ya Ubangiji ka karyar mana da farashin abubuwan masarufi. Duk abin da yafi karfin mu Ubangiji subhanahu wataala muna roƙonka ka iyan mana. Ya Ubangiji ka shiryar da jami'an tsaron mu. Ya Ubangiji ka shiryar da ƴan siyasan mu. Ya Ubangiji ka shiryar da matasan mu. Ya Ubangiji ka shiryar da ƴan matan mu. Ya Ubangiji ka sanya abubuwan da ake karantar da al'umma ya zamanto mai amfani ga wannan al'umma din. Ya Ubangiji kamar yadda ka hada mu a wannan majalisi ka hada mu a gidan aljanna. Ya Ubangiji ka karbi wannan aiki daga gare mu. Kar ka sanya tababbe a cikin mu. Ya Ubangiji ka karba daga gare mu. Ka sa wannan aiki da muka yi domin kai muka yi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته